Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Shirin matasa ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC, wato yau da gobe akan mitoci 22-25 da kuma mita 16, da kuma VOA Hausa.com ta internet da kuma Facebook a shafin VOA Hausa. A Niame babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar, kuma kuna iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya a birnin Kwanni. Ma sauraron mu a yau Juma'a 15 ga watan Yulin shekarar 2016, muna muku barka da warhaka. Sunana Usman Ahmad Kabara
tare da Jamila Kabiru Fahim.
Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata a shirin yau da gobe, a farko mun yi magana akan fyaɗan ƙananan yara da yake cinyewa yake kuma ta'azzara a ƙasashenmu, ciki har da arewacin Najeriya, wanda a Majalisar Ɗinkin Duniya ma aka keɓe rana irin ta 11 ga watan Yuli wacce ta gabata a matsayin ranar da ake yin tir da wannan ɗabi'a. To a yau ma wannan batu za mu ci gaba da tattaunawa cikin shirin naku na yau da gobe, shirin matasa.
Gaya mu mene su rinsa idanunsu, bai na rinsa ido. In ga haram ka roba idanunka ba. Ko ta jaka sai ka ce Allah ya hana. A cikin Sahih Bukhari hadithin Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane bakwai Allah zai sa su a inuwa, ran da ba inuwa sai inuwar Allah. Cikin mutum bakwai.
To a cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su, hadda shahararren malamin addinin musulunci Sheikh Muhammad bin Uthman, wanda har yanzu yana nan Amurka tun bayan gama tafsirin sa na Ramadan a birnin New York.
Shi kuma aka ji muryarsa ba?
Sosai.
Haka. To sai kuma ta bakin masana shari'a barista Muhammad Sharif, wanda shi ma ya faɗi fuskar shari'a akan wannan fyaɗe na ƙananan yara.
Ya gyara dokoki, a wayar da kan mutane, sannan kuma a sa sanctions, a sa hukunci masu tsauri, ya zama cewa idan mutum ya aka ta laifi za a iya ɗaukar mataki a kai.
To za kuma ku ji bayanin wasu daga cikin amsoshin da kuka ba ma shafin Facebook da muka yi muku tambaya game da dalilan da yake sa wannan ɗabi'ar ta faɗan ƙananan yara na ƙara ta'azzara.
To haka yake, ana tare da shirin yau da gobe, shirin matasa. To haka yake, shirin yau da gobe, shirin matasa, sai a biyo mu aje ta bakin wannan malami.
Ya mace za ta kasance fitina, dan ita ke bayyana jiki, shi yasa aka ce jikinta ki rufe. Ki rufe jikin, ki mutunta kanki, ki alkinta kanki da kanki. Ɗazu-ɗazu da muka je Congress a nan America, sai muka ga wasu farare, sai ga hoton Annabi Isa sun yi da gemu da shiga. Na ce ku zo mu je mu tambaye su, ai mun fito wa'azi da da'awa ne. Na ce da su, yaya kuke zana hoton na nan Maryam, maman Annabi Isa, da hijabi, amma matan ku na yawo tsirara. Ashe kenan, nana Maryam tana aiki da musulunci ne, me yasa ba ku aiki da shi? Wannan na bada misali ne. Amma mutum ya yi amfani da wancin ya ce su ne, okay, in mace ta ce ɗauki bindiga ka kashe kanka, za ka yi? In mutum ya ce je ka faɗa wuta, za ka? Saraka mace ko tsirara ta zo gabanka, ya dangana daga zuciyarka. In kana da imani sai ka ɗauka kamar ma ba hayaci ba ta da wata kima don ba ta rufe jikinta. Amma in ta zo ta yi shiga na banza, shiga irin na banza, ka bi ta, dama za ni ce, ta tadda me, mu je mu, Ali ya ga Ali, sai a ranka ya a tafi tare. Saraka. Ba dalili ba ne, mace takan kasance ita ce ta farko janyo fitina da sauransu, amma ina imanin ka kai. Allah ya faɗa a cikin suratul Nur din, ya ce a cikin aya mai lamba 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum. Ka ga ya mu'mine su rinsa idanunsu, bai na rinsa ido. In ka ga haram ka roba idanunka ma. Ko ta jaka sai ka ce Allah ya hana. A cikin Sahih Bukhari hadithin Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane bakwai Allah zai sa su a inuwa, ran da ba inuwa sai inuwar Allah. Cikin mutum bakwai sai ce wa rajulun da'atum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. da mutumin da mace mai kyau mai mukami ta mika masa goron gayyatin zina ce ke ina tsoron Allah ina wannan tsoron Allah na kai ki da har zaka ce so ke jawowa kawai dai wata annoba ce ta fada ma al'umar mu daga dan shekara 60 ya bata ɗan shekara 8 ko 9 kazanta ta kai kazanta dadin mai ciki wace irin halaka ce wannan wani irin bala'i ne wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir musiba ce ta fado mana Allah ta'ala ya kawo mana dauki amma wannan shine tsokaci na a takeice wancan kwata-kwata ba dalili bane kuma dole ne masu hukunci su sa ido kan irin wannan musiban shi sa nayi farin ciki wata doka da aka ce gwamnatin jihar Kaduna ta fito da shi akan daukan mataki mai zafi akan wannan abu Allah kuma ya taimake mu
To muna godiya Sheikh Muhammad bin Usman yanzu kuma bari mu je ga barista Muhammad Sharif inda ya bayyana mana yadda ake kallon abun ko kuma shari'a take kallon abun da yadda ma ya kamata ya kasance idan aka samu aikata irin wa'annan laifi na fyaɗe ga ƙananan yara kai har ma da manyan ga tabakin barista To yanzu bari mu je ga barista kamar yadda muka ce Tuna ga muna da ɗan tangardar na'ura wanda kuma da fatan za a yi mana afuwa amma dai ana tare da shirin yau da gobe ne shirin matasa inda muke magana akan yadda ake fyaɗe ga ƙananan yara musamman ma a ƙasashen mu da suka hada da Najeriya wanda kuma idan hakan tana ci gaba da faruwa menene zai kasance inda muka gama jin ta bakin malami wato Bin Usman yanzu kuma ga barista Muhammad Sharif
Abin da ya kamata a yi sai a dauko ƴan majalisun mu na state Yes, Uncle Child Fight Act. Yes, Duba, what a non provision thing, na no. What an na act one that suki harsh than umum. Say, as owner, I even town hall meeting sooner, and any madam, I not deal in the solution, and any madam, I may you. Say, as owner, I round table, I do the sections in there, but you give me the culture na mutanen Arewa. Kusan. Mafi yawan abubuwan da ake magana su a cikin Child Side Act dama musulunci ya bada matsayi a kansu. Kwanakin baya, Sarkin Kano, Sunusulami da ya yi bayani sosai a kan hujjar da yake ganin cewa bai dace a rika aurar da yara da wuri-wuri ba. Wanda akwai malamai addini a wajen amma ba a samu wanda zai iya kalubalantar ra'ayinsa ba saboda duk abin da yake faɗa a kan hujja yake faɗi. Ba wai daga yarinya ta haihu. Ana fiyariya shekara takwas tare kawai a ce za a je a aurar da ita ba. Ya yi magana cewa wannan bai inganta shi baya ganin cewa wannan daidai ne a bisa yadda mutane suke tunani a kai. So saboda haka ya kamata idan aka samu malamai aka zauna za a iya figuring out menene za a iya yi ya zama cewa ya yi daidai da al'adar mutanenmu a ciki. Misali age na aure. Kina yanzu kamar last time da muka yi interview babu maganar ga specification na age. I like to know a discussion with me. Most of them are defining in age in mining. So they actually even wonder the reaching technique, age not technique. Wonder she makes an end, no question that could control a business which was from a wide view at Kansaba. So I come out actually to the Buddha Malamai. Are you what I met air? Can you a guy? She carried the Tadachi actually one machine in mining. They are which she carried Kazato by mining. So the quota feature for education, the way you abu wanda suke nuna shi ba ne ba su tabbata ba in ya kai shekaru kawai ya zama baligi in bai kai ba bai zama baligi ba so wani abubuwan su ya kamata a yi sai ya zama cewa an tsara dokoki duk wanda ya saba ɗaya daga cikinsu sai ya zama cewa akwai doka a kan shi manufar wannan kansa shi ne a kare haƙƙi da mutuncin yaro ne illa iyaka kawai ba a yi amfani da ainihin traditions ɗin mutane ba al'adun mutane da kuma addinansu shine matsalar da kawai ya samu shi dalilin yasa nake ganin cewa idan aka zauna wa'annan tunda akwai dama da za a iya domesticating din shi sai a ciro wa'annan abubuwan da aka ga cewa suna kamar su suka hana a ne da wa'annan dokoki su komo jihohin mu sai a gyara su a dauko tsaruka irin na mutanen mu misali a dawo da shi kamar dokar misali cewa idan mutum yayi fyaɗe za a masa ɗaurin rai da rai ya zama cewa yana ciki idan mutum ya wulakanta yaro ya sa shi a hanya fuskar lalata ga wani abin da za a mishi idan bai aiwatar da shi ba bai aikata har zuwa wannan laifin na lalata ba ga inda ya kamata, sannan kuma ga tsari na proof. Saboda yawancin matsalolin da ake samu a shari'a da jama'a duk ba sa ganewa shine zaka iya samun mutum ka ce yayi laifi, amma ka gamsar da kotu kuma shine yake lalata matakan, saboda mutanen mu ba sa ba a lura da cewa ba wai kawai gabatar da laifi bane, a akwai buƙatar hujjoji. Kuma wannan matsayin yana nan har a musulunci, albayyinatu alal mubayyi wal yaminu ala man ankara, mun tsallin kenan, do akwai exceptions. Dole ya zama cewa kai da ka kawo lesmashi, ka kawo ƙara, to kai kake da haƙƙin ka gamsar da hukuma. Wannan evidence act ba za ta hana su shigo da wayansu sashi waɗanda suke taimakawa wajen simplifying establishing na mai laifi ba. Idan har ya zama cewa an tsara shi an gyara, to ina ganin zai taimaka fiye da yadda muka bar tsarukan mu yanzu haka suna tafiya. Saboda haka ina ganin za a iya ɗaukan mataki na idealisticating wannan doka ta Child Rights Act, sannan a zauna da malamai da mutane da ba wai lallai musulmai ba ne kawai a arewacin Najeriya. Akwai ƙabilu, akwai kuma wasu addinai manya-manya kamar Christianity, akwai Christian, sannan akwai waɗanda ma ba su da addini. To me yasa a arewa yanzu muna da dokoki na custom, akwai customary laws, za ka ga kotuna suna da, akwai kotuna wanda suke sauraron wato ƙarar danganci al'adun mutane. To me zai hana a kira wa'annan su mutanen, a kira kuma musulmai, a kira daga Christians, sai ya zama cewa kowanne za a saurare shi, sannan a tsara dokokin da kowanne za ta iya shafar shi daga kowane ɓangare, kai laifi kaza za a iya yi. Saboda haka ina ganin mataki na farko shine a gyara wannan dokan, a domesticating ɗinta ta zama cewa kowace jiha a arewa akwai ta. Abu na biyu, a lura da abubuwan da suke jawowa a kasa establishing laifi. More than 97% na cases na rape da defilement suna lalacewa ne wajen establishing su, mafi yawa tunda kullum muna zuwa kotunan nan muna gani. Mafi yawa ba za ka iya ba, saboda sai ka establish sai ka gamsar da kotu cewa akwai penetration. Wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Sannan kuma evidence na maino yaro ƙarami ba wai ana karɓar shi ba ne automatic. Dole sai akwai abin da ake kira shi da corroboration. Dole sai ya zama cewa akwai dama ta wani daban banda shi wannan yaro ɗin. So kin ga wannan abubuwan duk ya kamata ya zama cewa an ɗauki mataki da su a kansu, wanda kuma 'yan majalisun mu za su iya yi. Tunda cikin su akwai lauyoyi, in babu za su iya ɗaukan wasu lauyoyi da za su zauna duk wannan abubuwan a duba, sannan a ɗauko wato punishments masu tsauri, ya zama cewa duk wanda ya aikata laifi kaza to za a yi masa kaza. So a yin hakan tare da kuma wayar da kan mutane ba su san menene ya dace da doka da rashin sani, ina ganin ba za a iya samun nasara ba. Dole a shiga cikin al'umma a wayar da su cewa yaya za a yi kai babban mutum ko mai shekaru da ka je ka nemi yarinya ƙanƙanuwa ka yi lalata da ita, sannan ka ciro kuɗi ko kuma kana da alaƙa da wata masarauta ko wani abu, a ce kuma doka bai ɗauki mataki a kaiwa. So ina ganin gaskiya waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da nake ganin za a iya yi. A gyara dokoki, a wayar da kan mutane, sannan kuma a sa sanctions, a sa hukunci masu tsauri, ya zama cewa idan mutum ya aikata laifi za a iya ɗaukar mataki a kai.
Yawwa barista, a takaice dai kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana ne a ƙarshen shekarun nan da ya ce wannan ya kamata a sami haɗin kan da haɗin gwiwar gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini kamar yadda ka faɗa, da kuma kafafen yaɗa labarai, da kuma ku ɓangaren su lauyoyi ɗin, sannan a samu kawo ƙarshen wannan annoba ɗin.
To sai dai ina da ɗan ƙarin bayani.
Yawwa.
Duk lokacin da aka yi waɗannan abubuwa ɗin, aka haɗa misali ma'aikata na shari'a da gwamnati, wanda ya kamata su fara jagoranci a kan kowanne su fi kowa muhimmanci shine masu sarautar gargajiya. Wato wannan gaba ce wadda jama'a jiya ba su lura a kanta, cewa idan duk abin da kuka shirya da sarakunan gargajiya, wannan abin kuna nufin ya je har ƙasa cikin al'umma mutane. Saboda mutane ba sa ganin tasirin kuwa fiye da masu musu sarauta duk inda kike je kauyen da kike akwai sarki sarkin nan yana da mutane idan na kirki ne za su kwaikwaye shi idan na banza ne ma za su kwaikwaye shi so ba zai yi ayi ta yin abu ana aje wasu mutane ba ba a ba su mataki na daukan wani mataki na daukan wani kamar action ba sannan kuma a ce ana son a samu biyan bukata bayan sun fi kowa kusanci da al'umma so su ne gaba ta fari idan ana son a yi gyara a kullum al'umma ya kamata a koma wa sarakunan gargajiya a tabbatar da cewa duk abin da za a yi su ne kusan jagaba saboda su ne suke kusa-kusa da al'umma da yan siyasa duk wanda ka zaɓe shi guduwa yake da ya samu kujera ya wuce majalisa ba za ka sake ganin shi wani mafi yawa sai ana wata ɗaya ko shekara ɗaya a zaɓe to idan ka ce za ka yi alaƙa da shi mafi yawa ba za ka samu nasara ba saboda ba shi ne ke zama da al'umma ba saboda haka ina ganin ya kamata haɗa kai ne da masu sarautar gargajiya sannan kuma baki wata ba wancan discussion da muka yi na nuna ni cewa da a ce abin da ya faru a fatis kuma da sarakunan gargajiya suka tsaya a kan shi da abin ba za a samu sake su sai ba za a samu nasara wai har a ce ya ba za a samu nasara a ce ya kita ba saboda duk abin da za a yi a arewacin Najeriya da kamar yadda na fi sani shine kawai in dai ba a hada da masu rautar gargajiya ba gaskiya ba za a rika samun nasara da wuri ba
to barista kenan da yake faɗa mana maganar shari'a da kuma yadda ya kamata a ɗauki matakai a kai yanzu kuma sai a biyo mu a ji amsoshin da kuka ba mu a shafin mu na Facebook a lokacin da aka yi muku tambaya da cewa ko Jamila
sai ka san cewa ma tunda muka fara da wannan zancen da akwai magana da mutane suke ta faɗa kamar yadda Sheikh bin Uthman yayi magana da kuma shi wannan barista da mutane suna ta cewa shi fa wannan matsalar fadi din mata ne suke sa su akan hanya mutane da dama sun rubuto mana ko jiya ma mun karanto wasu to a cikin bayanin da Sheikh bin Uthman yayi ai ya kara mana haske ko
musamman da ake cewa zaki ga wasu matasa suna cewa wai ai saboda shiga ne to misali kananan yara ko yace in ma saboda shigar ne misa ba za ka kauda ido ba
sosai
ai cewa akai ka kauce ma abubuwa irin wa'annan to yanzu bari mu je ga tambayar da aka yi musu na magana cewa shin me yasa wannan abu ke ta ta'azzara ta shafin mu na Facebook to sakon farko ya fito ne daga Yahuza Muhammad BKY Kikihom yace yau da gobe hakika ice tun yana danye ake tankwasa shi amma idan ya bushe to lalle sai in za a karya shi
sannan kuma ga su waɗanda ake wa fade wasu iyaye suna boyewa ba su kai ƙara ga hukuma idan aka yi wa ƴaƴan su fade sai a yi rufa-rufa domin a binne maganar kun ga ko yin haka zai sa wanda yayi wannan cin zarafin gobe ma ya ji dadin ƙara yi wa wata fade saboda ba dauki doka ba Allah ya kyauta sako daga Umar Muhammad PA
ba komai ke sa wannan mummunar dabi'a tana zama ruwan dare a Najeriya ba sai dan saken da hukumomi ke yi na rashin daukar tsauraran mataki tabbas
tsadar aure na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haɓaka wannan al'amari idan mutum na da matarsa da wuya sha'awa ta yi masa yawan da har zai koma yana ganin sha'awar yara ƙanana inda ba mai tsafi ba ne sako daga Sani mai lange-lange Yalwa
Yakubu Abdullahi Dambam ya ce yau da gobe a gani na abin da yake ƙara haɓaka wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe ga ƙananan yara illa tsananin rashin imani da ƙin Allah da kuma son tara abin duniya ta kowane hali a sakamakon samun huduba daga wurin malaman tsubbu ko bokaye Allah dai ya ganar da masu irin wannan ɗabi'ar mu kuma ya ƙara kare mu daga fadawa cikin wannan hali amin daga nan nake mika ta'aziyya ta ga Halima Jumraukani da Rashida aka yi mata
yau da gobe a ganin mu abin da ke ƙara haɓaka wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa ƙananan yara fade ita ce rashin sanin ya kamata da kuma rashin imani da ke zukatan jama'a shine silar cin zarafin yara ƙanana a sassan Najeriya sako daga Halima AA Ngulde gaskiyar magana rashin daukar mummunan mataki akan masu aikata fadi akan ƙananan yara sai kuma su kansu iyaye da suke daura wa yaran da ba su kai shekara 10 ba talla ko aikansu zuwa nesa da gida duk waɗannan suna taka muhimmiyar rawa a wajen yi wa ƙananan yara fadi. Allah ya saka wata alƙali mace a Gombe State wacce take ɗaura wanda aka samu da yi wa yara fadi har shekara 21 ko abin da ya sawwaka. sako daga Aminu Yusuf Kari.
Maijida Ismail tace yau da gobe a gani na rashin imani ne da rashin hukunta waɗanda ake kamawa da laifin cin zarafin yara kanana. Allah ya tsare mu, ku tashi lafiya, anta Halima da Jamila.
Yau da gobe abin da yake ƙara haɓaka wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa kananan yara fyaɗe rashin hukunci mai tsanani ne. Idan an ba wa ƴan sanda report, su kuma idan an yi musu hannu ƙasa, sai daga ƙarshe ma idan baka yi sa'a ba sai a juye laifin akan mutum. To kun ga inda matsalar take kenan. Sako daga Sale Muhammad Sale Damari Yola, shugaban matasan Damari. To yanzu kuma Usman, ya kamata mu ba wa masu sauraro damar tofa albarkacin bakin su don a gudu tare a tsira tare.
Haka ne Jamila, dole kan a fidda jaki daga dama kafin ya tattake ta. Lambar da za a buga mana ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. To yanzu mun sami kiran farko daga jihar Kaduna a Najeriya. Wane ne a Kaduna?
Sunana Lawal Malawal, kamfanin fate jaji.
To Malawal, Malawal barka da warhaka. Me zaka ce game da wannan magana ta fyaɗe musamman ga kananan yara da koyaushe yake ta ƙara ta'azzara? Kaji dai abubuwan da malamai suka bayani.
Alhamdulillah, ni abin da nake gani abin da yake faruwa game da irin wannan lamari da yake faruwa. Ya danganta ne ga tarbiyyar yara, ya maza da mata. Idan kana da yarinya ka kula da ina take zuwa, wace ce ya abokiyarta, kuma tallace-tallace yana ƙara contribute a kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Misali, idan yarinyarka ta tashi, lallai haƙƙin wajibi ne gare ka ciyar da ita, domin wasu ba wani abu ke sanya suna yin ma iskanci din ba ma, wallahi tallahi yunwa ne.
To muna godiya, bari mu ba wani dama saboda lokaci. Malam Lawal, mun gode kwarai da albarkacin bakinka da ka tofa. Bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum.
Na kamara.
Na'am, wani a Neja.
Sunana Emmanuel daga Neja State.
To Emmanuel, barka da warhaka. Ya Neja.
Barka ya aiki.
Lafiya lau. To kaji magana da muke tafiya ɗaya ga kananan yara musamman da ake. Mutane da yawa suna cewa ko ana manya, a'a muna magana ma musamman kananan fa yara fa, wanda ba su ma san me suke cikin bare su san me kwalliya.
Abin da zan ce game da wannan rashin tsoron Allah ne. Domin mutum dubi karami yaro sai ce bari ya yi faɗe da ita, gaskiya rashin tsoron Allah ne. Domin in an yi ma yaron shi haka nan, shi zai ji daɗi ne? Shi ba zai ji daɗi ba. Saboda haka ina so kamar in gwamnati zai iya shigar da hannun shi ciki wanda ya yi irin wannan aiki, a samu a yi mashi hukunci wanda ya kamata. Waɗanda ke waɗannan aiki ɗin za a ɗauki gyara a kai.
To mun gode Emmanuel daga Neja. Bari mu tafi jihar Filato. Wane ne a Filato?
Neja
ne. To ai ka bar rediyon ka, shi sa kila ba ma ji in ka faɗa sosai muka ji kamar Filato. To Malam na Neja, Shehu barka da warhaka. Me zaka ce game da magana da ake yi ta fyaɗin kananan yara?
Abin da ke kawo haka na yawanci
kwaɗayi ne. Nisa abin ke ta'azzara
na mutane. Sai ka ga yaro, sai ka mutum dattijo, amma hankalin shi na wurin ƴan yara ƴan ƙanana saboda rashin imani.
Shi ne yake ta'azzara, al'amarin komai ne?
Shi ke ta'azzarawa. Saboda haka na kuma ya kamata a ce hukuma ta shigo ciki, wanda duk aka kama a mashi hukunci mai tsanani. Don ka ga a ce mutum ya aikata wannan, an kama shi, an kai shi gara wurin ƴan sanda. To a ƙarshe sai ka ga ya ba da wani abu, sai a sake shi.
To muna godiya shehu. Yawa.
Yanzu da ko ni kira
ba wani kira ne? Hello. Assalamu alaikum. To ina ga mun rasa wannan line Jamila ba muna da wasu akan shafin Facebook da suke bin mu kai tsaye ko?
Sosai da akwai wata Fatima Baba mai Dugu tace wallahi da ana daukar mataki a hannu aka masu yi za su daina irin kamar yadda an kama barawo a Lagos sai a saka masa taya a wuya a kai shi har lahira.
Eh amma mun fi son a bi a dokance.
Eh sosai.
Hukuma in aka cafka din sai a mika wa hukuma, hukumar kuma ce hukuncin da ya dace. To sai mu je Nasarawa ga waya ko kafin mu komo gari ki.
To
wane ne a Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan layin da Allah cikin garin Lafin Bore Bore ne ko tare da Nasarawa.
To Bashir muna jin ka me yake ƙara ta'azzara wannan al'amari na maganar fiadan kananan yara.
To a gaskiya ni na ganin yawanci abun wani son duniya abun duniya sai ka ga boka sai ta yi amfani da karamar yarinya ko ta kai sade ta yi wurin sabubuwa domin ka samu biyan bukata in kana neman biyan bukata. To haka bai kamata ba. Kowa yana kamar yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah. Ya na kowa ne. Abinda baka so ya faru da yar kakar ke da ya faru da yar wata. Bai kamata ce ana samu yara kanana ana bin su ana musu fiyade ba. Bai kamata ba, kamata duk wanda ya yi wannan abun a mushi hukunci mai tsanani. Rashin hukunci shi yasa.
To mun gode, bari mu sake komawa. Assalamu alaikum. To layin ya faɗi ƙasa.
Gaskiya
sai mu ci gaba da jin wannan da suke kan shafa.
Alhaji Abbas Baffa ce lady yace yau da gobe ina da tambaya, wane tanadi ne mahukuntan Najeriya ta yanke wa duk mutumin da aka same shi da wannan mummunar ɗabi'a na lalata da yara mata ƙanana? Ka san mun nemi dama mu ji bayani daga Malam Garba Shehu saboda da akwai mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka game da kare haƙƙin ƙananan yara, amma yau ma dai bamu same shi ba, amma muna nan mu ma muna kokarin samun ƙarin bayani daga gwamnati.
Mu ji musamman jawabin da shugaban ƙasar yake.
Sosai.
Haka. To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To daga ina ne da muke magana? Ka shigo muna kan
sabo. To daga Baidi Jihar Plateau.
Oh, Jihar Plateau kenan.
Jihar Plateau.
To mun malaro muna jin ka, menene ke dada ta'azzara wannan al'amari kuma yaya kamata ma wai a shawo kan lamarin ne?
Wato abubuwan gaskiya akwai laifin yara ƙanana wanda suke iyaye wanda suke ba su sallah. Za ga dai ta ta samu mutum babba haka sai ba ta abu kaza. Ya ba ta tana jin yunwa ko kuma ta kawo abin sayarwa sai ta zo ta zo ta kasance.
To ga ƴan tallake na, amma misali yarinyar da take kamar shekarar ta biyu ko shekarar ta uku a duniya kuma fa?
Kai, wannan ya zama masifa.
Allah ya kyauta.
Wallahi wanda ya zama masifa. Kuma ta tare da maganan bokaye da suke yi, suke haddasa su cewa a'a, ka je ka yi abu kaza.
To, mun gode sosai. To bari mu koma ga jami'a.
To da kuma Madina Aliyu Usman da ta yi magana cewa likitoci da lauyoyi ko an kama waɗanda suke lalata ƙananan yara ko fyaɗe sai a ce suna da taɓin hankali a ƙarshe sai a sake su. To ka gani Usman, wannan dai mutane da dama suna cewa ƙwarai da gaske, kuma hukuncin nan dai ana neman shi a tsaye da hukunci tsatsaura ta yanda za a samu kawo ƙarshen shi. Kuma dai ka ga dai abin dai kamar yadda muke ta faɗa sai dada ta'azzara yake.
Kuma kamar misali zaki ga kamar wannan da ya gama magana ya ce misali ya koma ta ɓangaren 'yan fuskar talla ya ce nan ma kin ga iyaye suna da rawar da za su taka wajen tarbiyyar yara, misali tura su talla da ake yana sa su kuma masu irin wannan ƙwalamar zuciyar su sa irin wannan a cikin ransu.
Sosai.
To kusan da haka dai shirin namu ya kammala, amma kafin sannan ya kamata a yi amfani da wannan dama a madadin yau da goben gaba ɗaya mu miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga Hajiya Halima Jimrau gani ta nan sashen Hausa na Murya Amurka.
Sosai da sosai da iyalanta ma da kuma da ta yi rashin mahaifinta a jiya da la'asar da kwana ya ƙare. Allah ya ji ƙanshi, Allah ya sa ya huta.
Amin amin. To shirin yau da gobe kenan, a nan ya kammala, sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake
ranar
Litinin kai ashe da sauran kwanaki.
Da sauran kwana biyu Allah ya yarda.
To a madadin ita
Jamila Kabiru Fage
da kuma nan shi wanda ya bada umarni wato Daniel Brown da kuma mai haɗa mu a shafin Facebook Tafera Girma Tafera da injiniyar mu ta yau Tiyan Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC.